شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا يمتنا شدة لكم شدة قوتا جماد الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد مكة زوى مدينة دبو دايار الذي هدود بإن دا بقي وعدد تيدي دا عشرين دا بقي قوتا شاء دايار من أجيها تدبو ديو دا عشرين دا ديار كمارين دا مكسابة هدوى وانا مسلا تيمي البركة مسجد البخاري دا كتكون وانا وقوى تا cikin Malikiya a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad. Littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, wanda kuma Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda. Wannan kuma shine darasinmu na 84 a cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da ya gabata mun karanta babin da ke bayani akan koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da wato bada ainihin mafaka ga kafirai, ma'ana al'amal, ba su aminci, wal mas was sulhu, da kuma yin sulhu da waɗanda suke ba musulmi ba, da kuma yanda ake mu'amalantar ƴan aike, jakadu, ambassadors na kafirai, sannan kuma da maganar karɓar jizya, da kuma yanda ake mu'amalantar ahlul kitab da munafikai, da kuma wato cika alkawari in an yi da su. Mun karanta hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zimmatul muslimina wahida, alfarmar musulmai guda ɗaya ce, duk ɗaya iri ɗaya ce. Yas'a biha adnahu, wanda ba shi da kowane irin matsayi cikin musulmi, ma'ana musulmi gama gari ko musulmi farar hula, yana da irin wannan alfarmar kamar yanda musulmi mai wani matsayi yake da shi a cikin musulunci. Yanda wani babba a cikin musulunci zai iya yi wa wani kafiri wato alfarma, ya shiga rigar kariyarsa, ya ce a kyale shi yana cikin aman ɗinsa, to lebura ko masinja ko mai shara shi ma yana da irin wannan alfarmar. Shi yasa duk musulmin da yi wa wani kafirin amana ya ba shi aminci, sai kuma wani musulmi ya farma wannan kafiri, to shi wannan musulmin da ya yi wannan, to fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nasu ajma'in, la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya zamanto tsakaninsa da wasu cikin musulmi akwai alkawari da yarjejeniyar zaman lafiya, kuma shi ba musulmi ba ne, to kada wanda ya kuskura ya warware wannan alkawari ko ya saba shi, har sai zuwa lokacin da aka yi alkawarin yarjejeniyar za ta kai, har sai lokacin ya kai, ko kuma a sanar da shi cewa wannan yarjejeniya yanzu an janye ta babu. Amma kada ya saki jiki a je a far masa da yaƙi ko a je a faɗa masa ba tare da yana da masaniyar cewa wannan alkawari na za a ba shi kariya, za a kare mutuncinsa da ainihin dukiyarsa da ransa, ba tare da an sanar da shi cewa wannan riga kariya an janye ta ba. Wanda duk ya amintar da wani mutumin shi kuma wanda ba musulmin ba, ya karɓi wannan aminci, ya sake, ya bada ainihin wato natsuwarsa, yake kaikawansa tsakankaninsa da wanda suka bashi aminci ɗin, sai aka yi amfani da wannan dama sai aka kashe shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba wanda yayi wannan kisa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin da muka karanta ya ce mutane ba su zama masu saba alƙawari da warware shi ba face sai an dora makiyansu akan su. Na daga cikin abin da zai sa makiyinka ya galaba akan ka zama baka da alƙawari. In dai baka da alƙawari to makiyinka ma sai yayi nasara akan ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu mutane da suka yi alƙawari suka ki cika alƙawarin suka saba alƙawarin face sai an sallada makiyansu akan su. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo garin Madina ya samu kafirai nau'i uku. Akwai nau'in farko sun yi sulhu da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ba za su yake shi ba, ba za kuma su zama tare da wanda zai yake shi ba. Akwai kuma waɗanda su kam ba su yi irin wannan yarjejeniyar zaman lafiya da Annabi ba, bal ma sun ƙudiri aniyar yakar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai kuma kashi na uku waɗanda su suna kan katanga, ba su yi sulhu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kuma ba su ce za su yake shi ba, bal ma suna jiran su ga yanda al'amarin zai kaya. Idan Annabi ya yi galaba ya yi nasara su zama tare da shi, idan makiyansa ne suka yi nasara su zama tare da su. A cikinsu akwai wanda suke son Annabi ya yi nasara ya ɗaukaka akan makiyansa, a cikinsu akwai wa'inda suke son makiyansa su yi nasara akansa. Kuma dukkaninsu Allah ta'ala ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin yanda zai mu'amalanci kowane ɓangare daga cikinsu. Da haka ya yi sulhu da Yahudawan Madina. Akwai Banu Qainuqa, akwai Banu Nadir, akwai Banu Qurayza. Wa'innan dukkaninsu Yahudawa ne ‘yan kamawuri zaune da suke cikin garin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da su akan ba kar su yake shi ba zai yake su ba, kar su haɗa kai da wanda za su yake shi. Amma Banu Qainuqa sun saba wannan alƙawari da wannan yarjejeniya, sun yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yaƙin Badar. Sannan kuma wa azharul baghya, sun kuma bayyanar da zaluncinsu akan musulmi. Banu Nadir su ma sun saba alƙawari. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su, ya kuma tsare su ba shiga ba fita, ya yayyanke da binansu ya ƙone su. Sannan daga baya suka sauko aka yarjejeniya akan za su fice daga garin Madina su ɗauki iya abinda raƙuminsu zai iya ɗauka amma banda makamai. Sannan ba Yahudawan Banu Qurayza su ma sun saba alƙawari, kuma a cikin Yahudawan su suka fi tsanani da kaushi wajen kafirci. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi musu da sassauci ba kamar yanda su ma ba su nuna kiyayyarsu daga musulunci da Annabi da sassauci ba. Wa'innan dukkaninsu suna cikin garin Madina. Sai ya kasance yaƙar kowace tawaga daga cikinsu ya kasance bayan wani babban yaƙi da aka yi a musulunci. An yaƙin Badar, bayan an yaƙin Badar aka yaƙi Banu Qainuqa. Bayan an yaƙi Uhud aka yaƙi Banu Nadir, bayan an yi Khandaq aka yaƙi Banu Qurayza. Annabi sallallahu alaihi wasallama koyarwarsa ga duk wanda ya yi sulhu da su, sai wasu daga cikinsu suka saba alƙawarin sulhun da aka yi da su, ragowar da ba su saba alƙawarin ba kuma suka zama tare da waɗanda suka saba alƙawarin ra'ayinsu ya zama iri ɗaya, duk da cewa su ba su fito fili ba kuma suka yadda da saba alƙawarin, kuma Annabi ya tashi yana yaƙar su ne gaba ɗaya. Kamar yadda haka yayi wa Banu Qurayza, haka yayi wa Banu Nadir, haka yayi wa mutanen Makka. Wannan kuma ita ce sunnarsa game da ahlul ahad, duk waɗanda aka yarjejeniya da alƙawari na za a zauna lafiya da su. Akan haka ne ya kamata a dinga gudanar da hukunci game da ahlul zimma. Kamar yadda wannan shine abin da Imam Ahmad ko almajiransa da wasunsu suka bayyana, din da cewa Imam Shafi'i ya saba wannan ainihin wato ra'ayi. Ina fata an gane. Mun tashi dai ko mun tsaya daidai wani guri, duk da a cikin recorded din naji bai karasa inda muka yi karatun ba, ban sani ba ko mun tunan ne ba su ɗauki gurin ba ya yanke. So za mu dawo ɗan baya kaɗan don karatun ya haɗu guri guda. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa sallama idha salaha qauman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyarwarsa ta kasance idan yayi sulhu da wasu mutane fandafa ilaihim aduwwun lahu siwahu sai fandafa ilaihim aduwwun lahu sai wasu maƙiyansu suka haɗu ko wato fandafa ilaihim aduwwun lahu sai wasu maƙiyan annabi sallallahu alaihi wasallam siwahu waɗanda ba su akai sulhu da su ba sai suka haɗu suka yi alliance da waɗanda suka yi sulhu da annabi fadakhalu ma'ahum suka shiga cikin wato cikin yaƙi tare da waɗancan waɗanda su ba su yi sulhu da annabi ba wanzafa ilayhi akharun shi kuma sai wasu daban shi ma suka zo suka yi alliance da shi sara hukumu man haraba man dakhala ma'ahu fi uqdatin min al-kuffar hukumu man haraba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi hukuncin man haraba man dakhala ma'ahu fi aqdihi min al-kuffar hukumu man haraba wato hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi wa waɗanda suka yi yarjejeniya da zaman lafiya da shi amma suka hada kai da wasu waɗanda ba a yi yarjejeniyar zaman lafiya da annabi ba suka hada kai wajen yakar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yakan yi musu hukunci iri ɗaya na fata an gane domin su waɗannan an yi sulhu da su cewa ba fada kar ku yaƙe mu kar mu yaƙe ku amma su kuma waɗannan ba a yi wannan sulhu da su ba waɗanda ba a yi sulhu da su ba sai suka zo suka hada kai da waɗannan da aka yi sulhu da su cewa ba fada to annabi in ya gano an yi haɗin baki da waɗannan da ya yi yarjejeniya da alƙawarin zaman lafiya da su an yi haɗin baki da waɗancan to annabin ya tashi yana yaƙar su ne gaba ɗaya wa bi hadha sabab saboda wannan dalilin ne gaza ahli makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi mutanen makka wa bi hadha abta shaykh al-islam bi gazu nasara al-mashriq lamma aanu adu al-muslimin min at-tatar ala kitalihi kamar yadda kuka sani lokacin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana cikin wanda suka bada fatawa akan yaƙar Mughal da Tatar kuma ana ganin Sheikh al-Islam yayi tarayya cikin sojojin da suka yaƙi Tatar da kuma Mughal da haka shi yasa Sheikh al-Islam ya bada fatawa game da yaƙar Nasara al-Mashriq wato kiristocin da suke bangaren mashriq gabashi lamma aanu aduwahu lokacin da suka taimaki makiyan wato aduwal muslimin suka taimaki makiya muslimi min at-tatar na wato daga yan tatar ala qitalihim akan yaqar muslimi wa amadduhum bil mali was silah har ma suka taimake su da kudi da kuma makami wa ra'awhum bidhalika naqidin lil ahd shaykhul islam sai zama yana ganin wayancan nasara al mashriq sun saba alƙawarin da aka yi da su tunda sun mara wa tatar baya wajen yaƙar musulmi da aka Sheikh al-Islam ya bada fatawa cewa su ba a yaƙe su sai ya bada fatawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka ka'idar sa take ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta annabi ya yaƙi mutanen makka saboda sun yi alliance da wasu wajen a yaƙe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi wasu daga cikin yahuda bayan an yi sulhu da su akan babu fada to saboda haka sai Sheikh al-Islam ya bada fatawa a zamanin sa cewa a hadu a yaki Nasara al-Mashriq duk da cewa Nasara al-Mashriq ba su bane kai tsaye suka yaki musulmi amma an gano ta karkashin kasa sun taimaka wa yan tatar da makamai sun taimaka wa yan tatar da kudi kaga kenan financially sun taimaki tatar da haka Sheikh al-Islam yace in an tashi yaki su ma a yake su فكيف اذا اعان اهل الذمه المشركين تو اناغا kuma ace kafuran amana ne suka bawo mushrikai suka taimaki mushrikai ala harbil muslimin akan yakan muslimi idan har kristoci sun hada baki da yan tatar wajen yakar muslimi aka ce su ma kristocin a yake su to inaga kafurin amana da ana zaure da shi an yarjejeniyar ba yaki sannan yaje ya hada kai da waɗansu makiya musulunci wajen yakan muslimi وكانت تقدم عليه رسل اعداء منزل الله يا كسانشي جكادو ين ايكن مكيانسا sukan zo wajensa, ma'ana akan aiko wato abin nan tunda ba kaman yanzu bane a zamanance da akwai waya, akwai akwatin gidan waya, akwai a'a a wancan lokacin mutum ake tasa shi zaka ji an ce an tashi manzo, mutum ake tasa a bashi wasiƙa, a bashi doki da guzuri da zai ci abinci so biyu ko so uku, tafiyar wata guda su je su kai sakon wasiƙa su dawo. Na fata an gane. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance dukkan ɗan sakonni ko manzannin maƙiyansa in sun kawo masa aike, wahum ala adawatihi, duk da cewa suna kan adawa da shi, fala yuhijuhum, baya ya kasu, wala ya katuluhum, baya kashe su, su wa'annan yan aiken. Walamma qadima alaihi rasula Musailama, yayin da jakadun da Musailama ya aiko suka iso wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, Musailamatul Kadhdhab, fatakallama bima qala, qala laula anna ar-rusula la tuqtalu la darabtu a'naqakuma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wa'annan ƴan aike manzanni suka kawo masa sako, sai ya tambaye su, kuma irin aƙidar Musailama ce da ku? Irin abin da Musailama yake faɗa kun yi imani? Yana cewa shi ma manzo ne an aiko shi, kuma irin wannan imanin kuke da shi? Fatakallama bima qala, sai suka faɗi irin abin da Musailama yake faɗa game da inkarin manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da manzanci akan sa shi Musailama. Qala, to anan ne manzo Allah ce laula anna ar-rusula, ba dan manzanni ƴan aike ƴan kai sako la tuqtalu, ba dan ba a kashe su ba, la darabtu a anaqakuma, da na sare muku wuya. Wannan aqida da kuka zo da ita riddakin, ba dan ƴan irin waɗannan ƴan aike ba a kashe su ba, da ba abin da zai sa koma, da zan sare muku kai. Wannan hadithin sai ya tabbatar da cewa ɗan aike in ya kawo wasiƙa, ko da ɓatanci ne wasiƙa ta ƙunsa, ko da abin da wasiƙa ta ƙunsa bai yi daɗi ba, haka za a karɓa, inda amsa a bashi, in ma karɓa za a yi a ci, shi dai so ake da ba ya kawo wasiƙar. In akwai wanda za a bashi ya mayar, a rubuta amsa a bashi ya mayar, in babu an karɓa ya je ya ce takarda na isar da ita, ba za a kashe shi ba. Haka ƙa'idar musulunci take, in an aika ɗan aike ba a kashe shi. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Jihad, hadithi lamba ta 2761, Imam Ahmad mujalladin sa na uku, shafi na 487, hadithun Nu'aym ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Imam Abu Dawud ya kuma fitar da wannan hadithi a cikin Al-Jihad, hadithi na 2762, Imam Ahmad mujalladin sa na daya, shafi na 391, hadithin Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wasahahu Sheikh Shakir al-Musnad, Sheikh Ahmad Shakir da yayi tahqiqin musnad na Imam Ahmad ya inganta wannan hadithin, wasahahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud, haka Sheikh Nasruddin al-Albani a cikin Sunan Abi Dawud ya inganta wannan hadithi. Wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa sallam, ya kasance koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya habisa ar-rasula indahu idza iktara dinahu bal yarudduhu kama qala abu rafi'in maula rasulillah kenan, ba yake cewa ba'athat, wato ba'athatni quraishun ilay fa waqa'a fi qalbi al-islam fa qultu ya rasulallah la arji'u fa qala inni la akhisu bil ahdi wa la ahbisu al buruda irji' ilayhim fa in kana fi qalbika alladhi fihi al'an farji', ka duba cika alƙawari irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zaka zama mutumin kirki kana saba alƙawari, ai sufa ce ta mutanen banza saba alƙawari, har kafirai Annabi yana cika musu alƙawari. Ka ji wannan fa, Annabi sallallahu alaihi wasallam baya rike dan aike inda hu ya rike shi a tare da shi, izaktara dinahu, koda ya zaba dinin Annabi. Misali, sai aka turo ɗan aiki, kuma dan aiken kila dama yana sha'awar musulunci amma yanayin da yake ciki ya hana shi musulunta. Wannan aka aiko Abu Rafi ya kawo Annabi sako da yazo sai ce ya makin Allah ni fa dama ina sha'awar musulunci nan nazo kenan. Sai ce ai ba ma haka. Ai ba ma yin haka. Bal yarudduhu kama qala Abu Rafi. Manzo Allah baya rike dan aiken an aiko shi koda ya zaba addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an ya iso din. Bal yarudduhu Annabi yakan mayar da shi ne kama qala Abu Rafi kamar yanda Abu Rafi maula rasulullah bararran bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ba afatni quraish yace quraishawa sun aika ni ilaihi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa waqa'a fi qalbi alislam sai musulunci ya shiga zuciyata sai naji ina son musulunci fa qultu ya rasulullah sai nace ya makin Allah la arji'u ni fa nazo kenan bazan koma fa qala sai manzon Allah ce inni la akhisu bil ahad ni bana saba alkawai bana warware alkawai wala ahabisul buruda bana rike yan aikin an aiko su irji ilaihim koma dan su san ka isar da sako sannan fa in kana fi kalbika alladhi fihi al'an idan abin da ke cikin zuciyarka har a yanzu yana nan farji kai kuma sai ka dawo wannan na kashin kanka ne dawowa ka duba fa an samu karuwar musulmi musulmi yazo kaga in yanzu ne za ta aka don ranar rabu ne kuma abin da ma kare muke so amma sai Annabi ya ce aiko ka sukai alƙawarin da muka yi da su a cikin musulunci in an aiko dan aike ba ma rike shi sannan ni bana saba alƙawari yarjejeniya muke da su yanzu sun aiko ka ka koma ka ba su amsa idan bayan ka ba su amsa yanzu kai kuma sai ka nutsu da kana so ka musulunta ka dawo yanzu wannan dawowar ka ce ba aiko ka kai wannan yana nuna yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kiyaye alƙawari da kuma cika shi shi yasa suka ce hibzul ahad wal wafa'i bihi min shama'ilin nabiy sallallahu alaihi wasallam kiyaye alƙawari in an yi da cika alƙawari na daga cikin halaye da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata an gane da ka koyi wannan ɗabi'a ka dinga cika alƙawari in ka ce zaka zo ka zo in ka ce zaka bayar ka bayar in ka ce gobe a zuwa karɓi kuɗi ka tanadi kuɗin kafin gobe ka bayar ka zama gentleman kar ka zama shawaraki ko yawa rashin cika alƙawari zai sa ka zama shawaraki wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladinsa na 6 shafi na 8 Abu Dawud a cikin Al-Jihad hadithi na 2758 hadithin Abi Rafi'in radiyallahu anhu wa sahun Albani fi Sunan Abi Dawud قال ابو داود امام ابو داود يقول وكان هذا في المده التي اشترط له ان يرد اليهم من جاء منهم واما اليوم فلا يصح هذا كاجبا سيك تشوا امام ابو داود يقول wannan ta faru ne a cikin tsawon lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sharadi da quraishawa cewa in nasu ya zo wajensa zai mayar musu ne. Ai kun san an yi haka a sulhu Hudaybiya ko? Ai cikin sulhu Hudaybiya an ce idan ɗan nasu ya dawo wajen Annabi, Annabi zai mayar musu. Amma cikin musulmi in wani ya dai koma wajensu ba za su dawo da shi ba. Annabi ya ce ya yi. To wannan Abu Dawud ya ce abin ya faru ne sabida har lokacin da aka aiko Abu Rafi yana cikin mudda lokacin da aka yi sharadi da su cewa in nasu ya zo cikin musulmi za a mai musu wa ammal yauma amma a yau inji Imam Abu Dawud da fala ya sayo hada wannan baya inganta ba za a turo dan aike a yanzu shi ma wancan sharadi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana saba alkawari shi sai ce la akhisu bil ahad wala ahbisul burda yace ba na saba alƙawari mun yi alƙawari da yarjejeniya cewa duk nasu in ya zo cikinmu za mu mayar musu shi to yanzu kai yanzu sun aiko ka kuma mu riƙe ka ai mun saba alƙawarin da muka yi musu da haka tunda lokacin wa'adin alƙawarin bai ƙare ba ka koma wajensu ka bari in wa'adin ya cika ka ji kana so ka musulunta sai ka dawo wannan dawowa ka ci amma a yanzu da ba wani sharadi ba wani wanda zai kubuto daga wajen kafirai ya zo mu ci a mayar da shi na fata kun gane wa fi qawlihi fadin sala'a habisul burda ish'arun wannan ana sanar da mu bi anna hadha yahtassu bir rusul mutlaqan, wannan hukuncin ya kebanci ƴan aike ne kowanne iri, ma'ana kowanne irin rasul, namiji ne mace ce, in dai ar-rusul ne to ba a rike su, ma'ana in dai ƴan aike ne an aiko su daga wata gwamnatin zuwa wata gwamnatin ko wani ambassador ne aka aika shi wata ƙasa to ba a rike shi. Amma radduhu liman jaa ilayhi minhum musliman, amma mayar da shi ga wanda ya zo zuwa gare shi daga cikinsu yana musulmi, fa hadha innama yaqulu ma shar'i, wannan yana faruwa ne in an yi sharadin haka, amma in babu wani sharadi wani daga cikinsu sai ya dawo cikin musulmi to in ba sharadi aka yi ba kamar yanda manzo Allah suka yi sharadi a sulhul hudaybiya ba za a mayar da shi ba. Wa amma ar-rusulu, amma su jakadu falahum hukumun akhar, suna da wani hukuncin daban nasu ba a rike su, ko da ka zo dan ka musulunta to sai ka zo ka isar da sakon sai ka koma in kana so sai kuma ka dawo ka musulunta. Wa min hadihi sallallahu alaihi wa sallam anna a'da'ahu idha ahadu wahida min ashabihi ala ahadin la yadurru bil muslimina bighayri ridahu amdahu sallallahu alaihi wa sallam, wa ina cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anna a'da'ahu maqiyansa idha ahadu wahida min ashabihi ala ahadin, in suka yi wani alkawari da daya daga cikin sahabbansa la yadurru bil muslimina, wanda wannan alkawarin ba zai cutar da musulmi ba bi gairi ridahu, ba tare da sanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba amdahu, manzo Allah yakan yi afuru ne sallallahu alaihi wasallam, kai a matsayinka na ɗaya daga cikin sahabban annabi, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ka je kuka yi yarjejeniya da kai da wani wanda ba musulmi ba annabi bai sani ba, kuma wannan yarjejeniya da kai ba za ta cutar da musulmi ba da musulunci, annabi yana zartar da ita kawai, sai ce ba komai, sai zartar da ita. Kama ahadu Huzaifa, ka gani ba, kamar yanda Quraishawan Makka suka yi alkawari da yarjejeniya da Huzaifa wa abahul Husayl, da mahaifinsa mai suna Husayl, an fi saninsa da Al-Yaman, shi yasa sai ka ji an ce Huzaifa ibn al-Yaman, amma sunan mahaifinsa Husayl, an fi saninsa da Yaman, an ce ya gudo ne daga Yaman ya taho zuwa garin Madina, ya kuma yi kawance da Banu Abdul Ashhal, ma'ana ya yi kawance ya shiga cikin family din Abdul Ashhal, to dan a dinga bambance shi sai a ce Al-Yamani. Wasu kuma suka ce a an ambace shi ne da Al-Jadduhul A'la, maimakon a kira shi da sunan babansa sai a kira shi da sunan kakansa na sama, Jadduhul A'la, kaga ya halatta kenan, a madadin sunanka Muhammad, an gane ko, a ce sunanka Muhammad Isa Abubakar, to ana iya ce maka Muhammad Abubakar, sai a dinga jingina ka zuwa ga kakanka, to wannan an ce shine wasu wani kaulin an ce shine ya faru ga Huzaifa ibn al-Yaman, domin shi sunansa Huzaifa ibn Husayn ibn Jabir ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Yamani al-Abbas, kaje inda yake, amma sai ake kiransa Huzaifa ibn al-Yaman. To da shi Huzaifa da mahaifinsa Husayn sun yi alkawari, sun fito ne za su gudu, za su tafi garin Madina kafin yakin Badar, sai suka yi aran gama da Qurayshawa, sai suka ce guduwa za ku yi ku je ku haɗa kai da annabi da Muhammad ku yaƙe mu ko, sai suka ce mu kawai Madina muke so za mu tafi, suka ce to sai kun yi mana alkawari in kuka je ba za ku haɗa kai da shi ku yaƙe mu ba, suka ce mu muku alkawari, da haka sai suka kyale su suka suna zuwa Madina, za a fita yakin Badar, suka gabatar da uzuri suka ce ya makin Allah mu muna da hanzari, kaji kaji yanda muka yi da Qurayshawa za mu fito, suka tare suka ce ai zuwa zami mu haɗa kai da kai a yaƙe su, muka ce a'a mu dai Madina muke son zuwa, suka ce to mu yi alkawari da su ba za mu shiga cikin wannan yaƙi naka ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an muku uzuri kar ku shiga ciki, dan kun yi musu alkawari kar ku saba alkawari, kaji ba, kaji yanda musulunci yake kiyaye alkawari, wa'ufu bil ahad innal ahada kana mas'ula, yace a to ku kan ana fi kishirwar da suwaye za a fita yakin Badar kaga mutum 300 ne da shawara amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce tunda kun yi alƙawari da su shikenan kama ahadu Huzaifa wa Abul Husayl alla yuqatilahum ma'ahu sallallahu alaihi wasallam cewa ba za su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su yaki Quraishawa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa amda lahum zalika manzo Allah kuma ya zartar musu da hakan cewa eh to tunda kun yi wannan alƙawarin da su ku yi zaman ku wa qala annabi yace in sarifa ku tafi aboku kawai ba sai an je yakin da ku ba nafilahum bi ahdihim za mu cika musu alƙawarin su san mu ba irin su bane za mu cika musu alƙawarin su tunda sun kun yi alƙawari da su ba za ku shiga yakin nan ba ku je aboku kawai wa nasta'inu Allah alayhi ai ba sai da ku ba za mu nemi taimakon Allah akan su ai da ma yaki ba yawa bane wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah allahumma as-sabirin rawahu muslim ma muslim ya rawaito wannan hadithin fil jihad hadithi mai lamba ta 1788 hadithin huzaifa radiyallahu anhu wa salaha quraishan 10 sinina manzo allah sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da Quraishawa tsawon shekara 10 ala ga sulhu an yi shi ne bisa yarjejeniya kamar haka ala akan anna man jaa musliman duk wanda daga cikin Quraishawa ya zo wajen annabi a matsayin musulmi raddahu mazala ya mai musu da shi cikin sharadin da aka yi wa man jaa'ahum min indihi amma duk wanda ya baro annabi ya yarda ya koma wajen su wato lam yaruddu wa man ja'ahum min indihi yaruddunahu an gane ko man ja'ahu musliman raddahu wa man ja'ahum min indihi yaruddunahu an gane ko ma'ana wanda ya zo masa yana musulmi raddahu ya mayar da shi wa man ja'ahum min indihi wanda yazo daga wajen su wai yazo musu daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddunahu ba za su dawo masa da shi ba kaji wani irin sulhu wani irin sharadi tilka idan qismatun di zake wannan hadithin imam al-bukhari ya kawo shi a cikin ashurut a cikin babin a cika sharadi in kai sharadi da mutun cika ina fata an gane hadithi na 2731 hadithin al-miswar ibn makhrama wa marwan ibn al-hakam radiyallahu anhuma wal lafzu am kuma wannan lafazin am ya shafi kowa da kowa fir rijali wan nisa maza da mata sai dai fa nasakha Allahu zalika fil nisa amma Allah ya shafe wannan hukuncin game da mata cikin suratul mumtahina Allah ya shafa hukuncin idan mace ta zo tana musulma cikin wajen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kar a mai ita an gane ko la tarji'uhunna ila al-kufar kar ku mayar da su wajen kafirai ya ayyuha alladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lam bi imanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar an gane ko to wannan ayar ita ce ta shafa wannan hukuncin na in an yi sharadi to inda mace a ciki ba a cika ba yanzu wannan sharadin cewa duk wanda ya musulunta daga cikin su ya zo wajen annabi mai yadda shi banda mace duk wanda ta kubuto daga cikin su ta taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi mata interview aka gwada ta aka tabbatar mu'mina ce kar a mayar da ita wajen kafa wa amara fanasaka zalika fil nisa wa amara bi imtihanihinna Allah sai umarni da ajara ba su a gwada su a tabbatar da cewa suna da imani fa in alimu annaha mu'mina idan suka gane cewa mu'mina ce lam turadda ba za a mayar da ita ba wa yuradda mahruha abinda mijinta ya kashe kawai za a mayar masa zalika sai a bincike mai mijinta ya kashe mata kaza sai a ɗauki wannan kuɗa a ce to ta zo cikin mun samu karuwa ta zo kenan kai ga kuɗin ka kashe wa amara almuslimina an yaruddu ala man irtadda ala man irtadda imra'atu ilayhim mahraha ya umarci musulmai da su mayarwa matar da wato mijin matar da ta dawo wajen musulmi a mayan masa da kudinsa da ya bata kudin da ya kashe shine an yaruddu su mayar da maharaha kudin da ya kashe waye manirtar da timra'atu ilayhi wanda matarsa ta gudo daga gurinsa ta dawo wajen musulmi kawai sai a bashi a aika mata kudinsa in aqabu bi alla yajiba alaihim radd mahar al muhajira fayarudunahu ila man irtaddat imra'atuhu fala yarudunaha ila zawjiha al mushrik yake cewa idha aqabu idan aka yake su bi an yajiba alaihim radd mahar al muhajira shine abinda ya wajaba kawai a mayar musu da kudin da suka kashe na ita wato kudin da aka kashe wa ita wannan matar da ta yi hijira kudin da mijinta ya kashe sai a mayar masa fayarudunahu su mayar da wannan kudin ila manirtar da timra'atuhu zuwa ga wanda matarsa ta dawo cikin musulmi wala yarudunaha ila zawjiha al-mushrik kada su mayar da ita zuwa ga mijinta wanda yake mushriki an bayyana ko fa hadha huwa al-iqab wannan shine ainihin wato iqab din da ake ambata an gane ko walaysa min al'azab fi shay ba azaba bane domin ka tuna can wala tumsiku bi ismil kawafir was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu har zuwa karshe zalikum hukum Allah ya hukuma bainakum Allahu alimun hakim wa in fatakum shay'un min azwajikum fa aqabtum to wannan mu'aqaba din da aka faɗa wannan shine a shi yake nufi ba mu'aqaba ta ukuba ta azaba ina ba ta gane wa fihi anna khuruj al-bud'i min milki az-zawj al-muqawwam muqawwam dan a cikin wannan zamu fahimci khuruj al-bud'i kubucewar auren mace ko kubucewar mace ko aure min milki zawji daga mallakar miji muqawwamun wanda za a yi wa abin da ya kashe kima a biya shi in dai wanda ba musulmi musulma ta kubuto ta zo ta musulunta mijinta mushriki ne to ta riga ta kubuto kenan ba za a mayar da ita ba sai dai abin da ya kashe sai a mayar masa wa annahu bil musamma la bi maharil mithl anan ba sadaqul mithl za a bayar ba al-musamma abinda aka ambata nawa aka yi sadaqin abinda aka ambata na sadaqi shi za a bayar ba sadaqul mithl ba sadaqul mithl shine sai a kalli kimar mace da darajarta da matsayinta da inda ta fito duk da an yi auren silent ba mace sadaqi ba to daga baya sai a ce ai ba ambaci sadaqi ba to yanzu ya za a bata sadaqi sai a kalle ta kalli hafizar alqur'ani ce mai tarbiya ce mai kaza ta haddace sayyul bukhari ta haddace muktasar ta haddace kaza a wannan za ta yi nauyi sosai za ta yi bani an gane ko yawa ba yar tiktok ba ce a ga wannan za ta yi daraja da kima sai a ga to wannan gaskiya sadaki kaza za a bata wannan shi ake kira da sadaqul mithl to shi ba sadaqul mithl za a ba wanda matarsa ta kubuto daga hannunsa ta zo ta musulunta ta dawo wajen musulmi in an gwada ta an ga tana da imani an ce kar a bayar da ita sai a yi kimar abin da ya kashe sai a bayar to yanzu abin da aka ambata wanda aka ambata na sadaki shi za a bayar masa wa anna ankihatul kuffar sahiha kuma ankihatul kuffar sahiha wa anna la yajuzu raddul muslima al muhajir wa anna ankihatul kuffar wannan ya nuna ashe auratayya kafirai sahihatun ta inganta shi za za ga yanzu idan John da Cecilia sai suka musulunta mata da miji kana jin ana cewa an sake aura ana sake aura suna musulunta kawai su dora suna nan a mata da miji ba a ce a to ayi wancan auren a cuci aka yi shi a wancan auren a ɗakin bauta aka yi shi a wannan auren a kawai sun shigo musulunci da aurensu mata da miji ne da aurensu to haka za su ci gaba da zama mata da miji da aurensu ina fata an gane وانه لا يجوز رد المسلمه المهاجره بايا حالتها اما يد مسلمه ود تيو هجره تدا وجه مسلمي ولو شرط كودا ان يشرط ان cewa duk wanda ya gudo a mayar da shi kamar yanda aka yi a sulhu da biya cewa duk wanda ya taho daga mushrikai ko daga quraisha ya dawo wajen annabi a mayar da shi to banda mace wa annal muslimata la yahillu laha nikahul kafir saboda mace musulma baya halatta ta halatta aure kafir wala tumsiku bi ismil kawafir wa annal muslima lahu an yatazawwaja al muhajira idza taddat kuma musulmi zai iya auren wannan wanda ta yi hijira din ta gama idda an gane ko in ta yi idda kawai sai musu wani musulmi ya aure ta wancan musu auren an yi terminating din sa ya riga ya lalace babu shi ta riga ta baro can shi bai musulunta ba ita ta musulunta aure ya rabu to yanzu sai a bari ta yi idda iddar da za ta yi istibra'i da jini ɗaya kawai za ta yi in ta yi jini ɗaya ba ciki kenan na wancan ainihin tsohon mijinta da haka mun an samu musulmi yana so sai ya ainihin wato ya aure ta wa ataha maharaha sai ya bata sadakinta ففيه أبيان دلالة على خروج البضع من ملك الزوج وأن أقوي دليل مبين إذا كينون كؤتشي ورأورا ونما تر دقا ملكا صوفا مجدتا وانفساخ النكاه دقما لالا تشي ورأورا بالهجرة عند تيو هجرة نتايو هجرة تداو جا مسلمي وانتن صوفا أورا ناتي يالالا تشي وفيه سناء تشي وانم كراتو دمكي تحريم نكاه المشركة على المسلمين yana nuna haramcin auren mushrika akan musulmi baya halatta musulmi ya auri mushrika an gane ko wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum na fata an gane baya halatta amma ana iya auren ahlul kitab wannan yahudi da nasara za iya auren su amma ba a auren mushrika kama hurrima nikahul muslimati ala alkafir kama yanda aka haramta muslimata aure kafir wa hadhihi ahkamun istufidat min hatain alayatayn wato wannan hukunce hukuncen duka kuka ji muna bayani an same su ne an fitar da fa'idar su ne daga ayoyin nan guda biyu cikin suratul mutahhina ita ce wanda nayi isharar zuwa gare ta ainihin wato ayoyin guda biyu ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun fatahinuhun an gane ko وإن أقابنا وإن فاتكم شيء من أزواجكم زوا كرشي وإن آيوي مدادي سويك إشارة زواج الرسول آية تقوما دا آية تشادة وبعضها مجمع علي وصدق تكمه كنشو كنشان دا أكا فترك الكشوة أنن آيوي ما لم يسني إجماعي أكاوش وبعضها مختلف في وصو كنشو كنشو كما لم يسني ساباني أكاوش وليس لمن ادعى نسخها هجة amma babu wata hujja ga wanda yake da'awar an shafe wannan aya babu ba shi da wata hujja fa inna sharda muktasun bil rijal wancan sharadin yake banci maza ne kawai in aka yarjejeniya da sharadin in nanan sun koma can ba za a dada su ba amma in na can suka dawo nan za a mayar da su maza kawai banda mata ko kuna gane karatu fa inna sharda muktasun bil rijal wa lam yadkhulna mata ba su shiga ciki ba ya maza ne kawai fa nuhiya an raddihin da haka an hana a mayar da su saboda waccan ayar ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna wa amara bi raddil mahar abinda Allah ya umarni shi ne a mayar da sadaki a mayar da abinda mutum ya kashe a mayar masa wa an yuradda minhu ala man irtaddat imra'atuhu ilayhimul mahara alladhi a'taha kudin da ya kashe mata wanda matarsa ta dawo cikin musulmi wannan kudin za a mayar mata kayan sa thumma akhbara anna zalika hukumuhu sannan sai Allah ya bada labari cewa wannan shine hukuncin Allah zalikum hukumullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim alladhi yahkumu bihi irin hukuncin da Allah yake yi yake hukunci da shi bainal ibadihi tsakanin bayinsa wa annahu sadirun an ilmihi wa hikmatihi wannan hukuncin ya taho ne da ilimin Allah da kuma hikimarsa walam ya'ti anhu ma yunafihi ba'dahu sannan ba a samu wani dalilin wani hukuncin ya zo daga baya daga wurin Allah da ya kore wannan hukuncin ba samu ba da haka hukuncin yana nan wannan iya waɗanda za a mayar maza ne banda mata walamma salahahum ala raddir rijal kana sallallahu alaihi wasallam la yamna'ahum an ya'khudhu man ata ilayhi minhum yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da Qurayshawa akan duk mazajen da suka taho daga wajensu suka dawo wajensa zai dawo musu da shi kana sallallahu alaihi wasallam, wannan shine yarjejeniyar da aka yi. To sai manzo Allah ya kasance la yamna'uhum, baya hana su su Qurayshawa an ya akhuzu man ata ilayhi, su zo su kama wanda yazo wajen sa minhum daga cikin su. Ana zaune za su ga su zo su kama mutum wanda ya taho fa cikin yan uwansa, ana gani yana ganin ya tsira ya zo wajen musulmi, ana kallo za su zo su kama shi, za a hana nan ya ce haka muka yarjejeniyar da su koma. Kuma kai ka san duk wanda ya zo ya koma, ka san azabarsa ta daban ce da za su yi masa ko, amma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙawari muka yi su koma. Yanzu ya zama tarihi ko bai zama ba, labari yake gaya mana yanzu ko. Wala yukrihuhu ala al-aud, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam baya tilasta masa akan komawar. Wala ya'muruhu bihi, ba kuma ya umarta sa da shi. Wa kana idza qatala minhum, idan kogarin kama shi da karfi ya kashe wani daga cikin su, shi wanda ake son a kama, aw akhadha malan, ko ya karbe dukiyar wani a cikin wayancan, wa qad fasala an yadihi, tunda ya bar hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa lamma yalhaq bihim, kuma bai riski wadancan ba, lam yunkir alaihi zalika, Annabi baya masa inkarin haka. Saboda yanzu yana da wani hukunci wanda muzabzabina baina zalika, baya hannun Annabi sun karbe shi sai su kuce ya gudu. Yanzu ya bar hannun Annabi bai je wajen su ba, sai wani laifin ba ruwan Annabi ce. Walam yadmanhu lahum, baya biyan su, ko da misali ya bar hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam bai je hannun su ba, sai ya kisan kai ko ya kashe wani a cikin su, Annabi ba zai biya diya ba. Ba za su ce to ai musulmi ne, ya musulunta kuma ya mana kisan kai, a to ai yanzu yarjejeniyar da muka yi kun ce in ya zo wajen mu ma za ku zo ku dauke shi, to kun je kun dauke shi, yanzu ya ba hannunmu, wacin da ya ba hannunmu yanzu mu ba za mu biya abin da ya aikata ba. Li'annahu, me yasa? Saboda shi wannan laysa tahta qahrihi, baya karkashin wato baya karkashin kulawa da karfin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wala amarahu bidhalika, ko ba Annabi bane ya umarce shi ya aikata haka. Walam yaqtadi aqdu sulhi al-amana ala an-nufusi, kuma yarjejeniyar da aka kulla ta sulhu bata hukunta al-aman, samun amana da aminci, ala nufusi, akan rayuka, wal amwali, da dukiya ba. Illa amman huwa tahta qahri, sai wanda yake karkashin mulkinka, wanda za a baka ikon bayan an tabbatar da aman, a ce yana karkashin mulkinka, to shine da ransa da dukiyarsa kulawa da su da kare masa yake zama wajibi a kanka. Amma kun zo kun ce duk wanda ya taho nan za ku zo ku ɗauke shi, ta yanzu baya ƙarƙashin kulawa, baya ƙarƙashin mulkin, da haka ba mu da sai, ba mu da iko akan ransa ko dukiyarsa ko kaza ko kaza. Illa amman huwa tahta qahri, sai wanda yake ƙarƙashin mulkin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kulawarsa. Kama dhamina, kamar yanda Annabi ai ya biya diya li bani Juzaima, ya biya ƙabilar Banu Juzaima, ma atlafahu Khalid, wato kisan kan da Khalid ya yi musu. Wa ankarahu, kuma manzala ya yi wa Khalid inkari. Wa tabarra'a minhu, kuma ya barranta da abin da Khalid ya aikata. Me yasa? Saboda Khalid yana karkashin kulawar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana karbar umarni ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yaje ya aikata wani kuskure, Annabi ya nuna ban ji dadi ba, ba kuma na tare da kai akan wannan kuskura. Kuma sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya diyar abin da Khalid ya aikata. Kun fahimci bambancin hukuncin? Muna da lokaci, wanci ɗaya ba zai isa mu ƙara wannan ba, insha Allah sai mu tsaya. Wa lamma kana Khalidun mutawwilan wa kana gazuhum bi amrihi daminahum nisfa diyatihim li ajli ta'wil wa shubha, da ganin mun tafi can sai mu tsaya nan insha Allah. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Al-Maghazi, hadithi na 4339, haka a cikin Al-Ahkam hadithi na 7789, hadithin Ibn Umar radiyallahu anhuma. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuɓar harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Na'am.